إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص غوتر رمضان هجرة منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1437 wanda yazo 13 ga watan 6 2016 muna nan a cikin suratul Fatiha na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله سبحانه وتعالى كما يدعو مكة بياني يا بودة ونن سورة دجنجنا وكنسا ديبا وكنسا ديما كنسا كراري da cancancarsa da keɓantarsa da dinka da dukkan jinsi na yabo wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe ba shi da iyaka ba shi da zamani ba shi da guri Allah ya cancanci wannan shine wato Allah subhanahu wataala mahallicin talikai mai rahama mai jin kai mamallaki ranar sakamako kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimako da agaji ka taimake mu mu bauta ma sai Allah ta'ala ce ihdinas siratal mustaqima Allah muna roƙonka ka shiryar da mu tafarki madaidaici ka shiryar da mu tafarki madaidaici wannan roƙo Sheikhul Islam yake cewa shine mafi girman abinda dan adam zai roƙi Allah ka roƙi Allah ya shiryar da kai tafarki madaidaici dalili ba wanda ya mallaki shirya sai Allah may yahdillah fa huwa almuhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara shirya a gare shi ba babu mai iya shiryar da shi da ka shirya ta Allah ce من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا شي صلى الله عليه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه saboda ka shiriya ta Allah ce subhanahu wa ta'ala da haka anan an samu kashi hudu na farko mai roko shine mu wanda ake roko shine Allah abinda ake rokon sa da shi shine ihdi ka shiryar da mu abinda zai shiryar da mu shine as-siratal mustaqima to wannan shiriya ta Allah subhanahu wataala ko shiriya gaba ɗaya malamai sun kasa ta kashi hudu suka ce akwai hidayatu irshadin wa ilmin. Hidayatu irshadin wa ilmin, wannan shine aikin malamai da annabawa da malamai su shiryar da kai su maka bayani. Hidayatu bayanin wa dilala wa irshadin wa ilmin, su nuna maka abin da ya kamata kai, su bayyana maka gaskiya, su karantar da kai gaskiya. Amma hidayatu tawfiqin wa ilmin, hidayatu tawfiqin wa ilmin wa amalin, hidayatu tawfiqin wa amalin, a shiryar da kai yadda za ka yi aiki, kuma a yi maka gamdakatar ka yi aikin, ba mai yin wannan sai Allah. Da haka aikin malamai hidayatu bayanin wa dilala, su nuna su maka bayani, su shiryar da kai, su gaya maka, su bayyana maka, su ilmantar da kai, su karantar da kai, su wa'azantar da kai, su tunasar da kai, su nusantar da kai. Amma ganewa da yin aiki sai Allah ya ga dama, sai Allah ya ga dama za a gane. In ba haka ba sai annabi ya ta bayani ba a gane ba. Fa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama ala al-huda, saboda sai annabi ya ta bayani ba a gane ba, saboda sai Allah ya ga dama za a gane. Dan haka aka raba shari'a anan kashi biyu: hidayatu bayanin wa dilala wa irshadin wa ilmin, shine abinda annabawa suke yi da malamai, karantawa, wa'azantawa, tunatarwa, fadakarwa, jan hankali, nusantarwa. Hidayatu tawfiqin wa amalin, sannan ai maka gamdakatar ka tashi ka aikata wannan abun, to sai Allah ya ga dama. Dan haka ake roƙon Allah ya shiryar da mu ta farki madaidaici. To wannan shari'a ta Allah kenan. Sannan akwai hidaya wacce ake kiranta hidaya amma shamila mutlaqa li jami'il khalqi. Allah shi ya shiryar da kowace halitta yadda za ta rayu, yadda za ta ci abinci, yadda za ta haihu, yadda za ta yi kiwo, yadda za ta girma, yadda za ta bada nono, yadda za ta yi kwai, yadda za ta kyankyashe, yadda za ta gudanar da rayuwarta, ta kare kanta, ta kiyaye kanta, ta kuma yada kanta, ta tsare kanta. Duk waɗannan dabbobi da muke gani Allah ya shiryar da su yadda za su rayu. Shine a kulli shay'in khalqahu thumma hada, shi ya ba dukkan wata halitta yadda ta halitta, yadda Allah ya halicce ta, da kuma yadda za ta gudanar da rayuwarta akan yadda Allah ya halicce ta din. Wannan hidaya ce amma kamila shamila mutlaqa li jami'il khalq. Sannan akwai hidaya ila aljannati aw hidaya ila annar, nunawa mutane hanyar aljanna da nuna mutane hanyar wuta. Wa ma kunna linahtadiya, alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Fahduhum ila siratil jahim, suma yan wuta sai an nuna musu hanyar wutar, suma yan aljanna sai an nuna musu hanyar aljanna. Wannan a lahira kenan. Da haka yanzu manyan shiryun nan guda biyu, daya wacce annabawa suke ta wa'azi, su ta karantarwa, su ta fadakarwa, su ta nusantarwa, su ta jan hankali, su ta tambihi don mutane su gane shari'a. To amma sai Allah ya yadda, ya amince, sannan zai sa ka gane kai aiki. Da duk wanda ya ji wa'azi zai aiki da wa'azin, ai da duniya gaba ɗaya ta gyaru. Amma wani sai ai wa'azin, a gaya maka gaskiya, a faɗa abin ya sani daidai ne, ya ƙi. Shi sa Bahaushe yake cewa in kunne ya ji, jiki ya tsira. Malamai suka ce a'a, in kunne ya ji, jiki ya yi aiki, sannan jiki ya tsira. Amma mujarradin kunne ya ji ba zai sa jiki ya tsira ba. Dan da kunne ya ji, jiki ya tsira, to da ainihin kowa ma ya wuce. Amma mutane da yawa sun ji wa'azi, sun ji fadakarwa, sun ji tunatarwa, an gaya musu abin da ya kamata su yi wanda ba sa yi, an gaya musu abin da ya kamata su bari kuma suna yi, amma ba su yi wanda aka ce su yi ba, ba su bar wanda aka ce su bari ba. Kaga kenan mujarradin ji ba zai sa ka tsira ba, sai ka hada da aiki da abin da ka ji. Don haka ne aka roki Allah, ko muka roki Allah a wannan sura, ko a wannan sura da muke karanta ta, aƙalla sau 17 a raka'a 17 da muke kullun. In ka buga 17 sau 360 za ka samu 6,120. Aƙalla a shekara muna roƙon Allah, ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici. Kenan akwai tafarkin da ba madaidaici ba, sannan kuma shari'a a hannun Allah take shi kadai, ba mai shiryarwa sai Allah. Shi yasa Allah ta'ala ce qul inna huda, qul inna hudallahi huwal huda, kace shari'a Allah ita kadai ce shari'a. In ba Allah ne ya shiryar da kai ba, to ba mu iya shiryar da kai. Zalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Wannan shari'a Allah ce yana shiryar da wanda yaga dama daga cikin bayinsa. Wa yazidullahu allazina hatadaw huda. Allah yana shiryar da waɗanda suke neman shari'a din, ko wallazina hatadaw, wanda suka shiryu, zadahum huda wa atahum taqawahum. Wa yazidullahu allazina hatadaw huda, wanda suka shiryu Allah yana ƙara musu wannan shari'a din. Man yahdillah fa huwa almuhtad. Wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran azima wa lahadaynahum siratan mustaqima. Allah ce da mun shiryar da su ta farki madaidaici, dan haka Allah kadai shi yake shiryawa. To ihdinas sirat, Allah ka shiryar da mu sirat ta farki, almustaqim madaidaici. Mun ce ta farki ba zai zama madaidaici ba sai ya zama na farko a fili yake karara, na biyu ya zama shine hanyar, na uku ya zama babu karkata, na hudu ya zama an gane shi, an gane shi shine, sannan kuma na biyar ya zama cewa ba shi da tsawo, ba shi da wahala, wato bi babu kwana, ba tudu, ba kwari, ba gada, ba kaza. Haka tafarkin Allah yake miƙaƙe. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Shi yasa a wata ayan sai ka ji Allah ya ce wa annabi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. A wata ayan sai ya ce laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wani gurin yake cewa laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wannan ya nuna kenan cewa wato shari'a iri biyu ce. Shari'ar da Allah ya tabbatar wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wa innaka latahdi ila siratin mustaqim shine hidayatu dilalatin wa bayanin wa irshadin wa ilmin. Wato ya nuna maka, ya fadakar da kai, ya tunatar da kai, ya wa'azantar da kai, ya karantar da kai. Wannan aikin annabawa ne su yi bayani. Fa bi hudahu muqtade, ai koyi da shari'arsu. To sannan ganar da mutum ya gane, ya gane sannan ya yi aiki yadda zai tsira, wannan gamdakatar ne da muwafaka da dacewa daga Allah subhanahu wa ta'ala. To shi yasa nan yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa hadha siratu rabbika mustaqima. Wa hadha siratu rabbika mustaqima, wani gurin Allah ya dangana siratin zuwa gare shi saboda shi ya shar'anta shi. Zalikum Allahu rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Allah shine mahallicinku, ku kadaita shi da bauta. Wannan shine tafarki madidici. Wa ni'buduni hadha siratun mustaqim, ku bauta mun, wannan shine tafarki madidici. Wa hadainahu mas-siratal mustaqim siratal lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur. Ala ila allahi tasir, man yasha illahu yahdihi ila siratin, wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim. Wanda Allah ya ga dama sai ya sashi akan tafarki madaidaici. To wannan ma'anar tafarki madaidaici ihdinas siratal mustaqim, sai aka fassara shi siratal lazina an'amta alaihim, tafarkin waɗanda ka lullube su da ni'ima. Ashe wanda Allah ya masa ni'ima, ni'imar musulunci, ni'imar imani, ni'imar imani da Allah, ni'imar tauhidi, ni'imar sunna, ni'imar tsayawa akan tafarki madaidaici, su ne wanda Allah ya fassara mana a cikin suratul nisa. Wa man yuti' Allah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Shine an'amta alaihim, wanda Allah ya lulube su da ni'ima su ne annabawa da siddiqai da shahidai da salihai. To mun roki Allah ihdina, Allah ka shiryar da mu as-siratal mustaqim, tafarki madaidaici. Dan haka wannan addu'a ce muke yi. Shi yasa malamai suke cewa ihdi fi'la amrin lid-du'a, ba a cewa fi'la amrin, sai a ce fi'lu du'a. فعل دعاء مجزوم علامة جزمه حذف آخره والمحذوف يا لدلالة الكسرة عليه نا جمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به الأول as-sirata maf'ulun bihi as-sani ko mansubun bi naz'il khafid, domin sun ce huda ba ta nasabtan maf'uli guda biyu, tana cikin fa'ilai guda 16 a larabci waɗanda suke da maf'uli guda biyu. Maf'uli na farko ta nasabce shi da kanta, maf'uli na biyu kuma ta nasabce shi bi harfi jarri. To harfi jarrin da yake zuwa a gaban ila ko dai lamu, inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, ko wa anna hadha sirati mustaqim wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, takan zo bil lam ko kuma da ila. To da haka shi za ka ci anan maf'uli na biyu mansubun ne bi naz'il khafid, an cire harfin jarrin din ne, dan haka fanta saba li hadhi harfi jarrin sai zamo wato shine mawsuf al mustaqim sifatuhu. Asalin mustaqim daga qama ne, sai aka masa ziyadata alif wa sinin wata, sai koma istaqama. In za a yi fi'ili mudari sai a ce yastaqimu, in za a yi ismu fa'il sai a ce mustaqimu. Asalin mustaqim mustaqimu mustafi'ilu mustaf'ilu mustaqawimu, daka wannan fatha din kasra din akan wawin take, mustaqawimu mustafi'ilu mustaqawimu. Sai aka samu ya'un, aka samu kuma ko aka samu wawun, aka samu kuma kasra wacce take akan sa, mustaqawimu. To sai aka ga cewa kasra ta yi nauyi akan wawun, sai aka maida ita kan kafin, sai koma mustaqiwu. To sai aka ga cewa ai wawun ba ta dace da kasara ba, me yafi dacewa da kasara? Ya'un. Sai aka yi kalbin wannan wawin sai ta koma ya'un, sai koma mustaqimu. Amma asalin sa kenan, da aka kama yaqumu asalin wannan ya din waw ne, amma tunda kasara ta biyo bayanta sai aka juya ta koma ya limu nasabatil kasara, sai aka yi kalbin ta. To shine ma'anar mustaqimu daga kama ne, ka tsaya akan abu daidai wa daida, baka karkace yamma ba, baka karkace hagu ba, baka karkace gaba ba, baka karkace baya ba, ka tsaya cak, shine ma'anan ka tsaya sak, ka tsaya daidai wa daida. To shine mustaqim, mutum ya tsaya sak akan tafarkin Allah, ya tsaya sak akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kada ya cakuɗa, kada ya gauraya, kada ya cuɗanya da wani abu. Shine ma'anan ihdinas siratal mustaqim wal fa'il da mim su taqdiruhu anta, ya Allah muna roƙonka, muna kamun kafa, muna fadanci, muna roƙo, muna tawassali, ka shiryar da mu tafarki madaidaici. Siratal lazina an'amta alaihim, tafarkin waɗanda ka lullube su da ni'ima. Idan annabawa ne sai a ce ni'imar annabta Allah ya basu, domin annabi babban ni'imarsa shine da Allah ya shi annabi, shi yasa aka fassara as-siratul mustaqim da fassarori guda hudu. Fassara ta farko, wasun ce as-siratul mustaqim yana nufin al-islam, musulunci, domin a cikin musulunci akwai duk abin da ake bukata, shi yasa da Allah ya lissafo dokokinsa guda goma. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dhalikum wasaqukum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu mal al yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'jilu wa bi ahdi Allahi awfu zalikum wasaqukum bihi la'allakum tadhakkarun. Sai ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaquna. Saboda dokokin Allah su ake kira siratun mustaqim. Daka al-islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal-bara'atu wal-khulusu min ash-shirki wa ahlihi. Kamika wuya kai siranda duk labarin da Allah ya bayar, ka yadda wannan labarin gaskiya ne. Duk hukuncin da Allah ya zartar, ka yadda wannan hukuncin adalci ne. Ko kai ya shafa, ko wani ka ya shafa, Allah baya hukunci da zalunci. kamar kuma baya bada labari da kanzan kurege. Duk labarin Allah gaskiya ne, duk hukuncin Allah adalci ne. Wannan shine imani. In kai da waɗannan biyu, duk wani labari da yazo daga Allah, sawa'un ya wuce ko ana ciki ko zai zo, ka yadda wannan labarin gaskiya ne tsabarta 100%. Sannan duk wani hukunci da Allah yayi hukuncin adalci ne. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Da ko suka fassara as-sirat al-mustaqim da cewa shine musulunci, wasu suka fassara as-sirat al-mustaqim da cewa shine tafarkin ahlus sunna wal jamaa, wato wanda suka tsaya akan kitabu da sunna alaman hajji salafus salih, wanda ba su da wata kungiya da suke nasabtuwa zuwa ga wani mutum sai dai kitabu da sunna, kitab littafin Allah, sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka wannan sune wato tushen addini. Addini ana ciro shi ne daga littafin Allah, ana ciro shi ne daga ingatattun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, qaulan wa fi'lan wa taqriran. Akan wannan suka tsaya. Da haka suna fahimta addini ta waɗannan hanyoyi guda bakwai. Ma sabata anna nabi sallallahu alaihi wasallama min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqi aw wasfin khulqi aw sira qabla al-ba'sati wa ba'da al-ba'sati. Waɗannan abubuwa guda bakwai waɗanda rayuwa annabi ta tafi a kai, gaba ɗayan abubuwan da ake nema game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin waɗannan abubuwan guda bakwai. Aqwalun nabi, afa'alun nabi, taqriratun nabi, awsafun nabi, khalqi, awsafun nabi, khulqi, asira qabla al-bi'sa ko qabla al-ba'sa, wa sira ba'da al-ba'sati ko ba'a qabla al-ba'sati ko ba'da al-ba'sati ko qabla al-bi'sati ko ba'da al-bi'sati. Waɗannan abubuwa guda bakwai duk abin da ake so a ciro a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi sanadin muttasilin sahihun, anan ake daukowa. Da haka suka ce shine ma'anar cewa as-siratul mustaqim. Wasu suka ce as-siratul mustaqim shine hanyar ibada. Duk abin da zai ja ka bautawa Allah shi kadai ka nisanci shirka, to shine tafarki madaidaici. Tunda yace zalikumullahu rabbukum fa'abuduhu, sai yace haza siratul mustaqim fa'abuduhu, ku kadaita Allah da bauta, sai ce haza siratun mustaqim, kadaita Allah da bauta shine tafarki madaidaici. Ashe tauhidi, wannan aya tana nufin a tsaya akan tauhidi da sunna, shine abinda ake ciro addini a ciki. Duk abinda zaka kudure a zuciyarka ko ka aikata da gabbanka ko ka fada da bakinka, dole a nema masa asali da gindin zama, a kuma nema masa dalili da hujja min al-kitab wa sunna alaman haji wa fahmi salafus salih, da fahimta na nagartattun mutanen da suka gabace mu, waɗanda shahidu tanzila, a gaban su qur'ani ya sauka. Hum ahlul lugha allati nazala bihal qur'an, sune masu yaran da qur'ani ya sauka akai. Shahidu tanzila wa arafu ahwalahu, sun san a gaban su wahayi ya sauka, kuma sun san yanayin da wahayi ya sauka. Sannan arafu man nazala fihim alquran min alarabi wal yahud, sun san waɗanda qur'anin ya sauka a kansu na larabawa da yahudawa da waɗanda suke kewaye da su. Sannan kuma ga husnul i'tiqadihim, suna da kikkiawar aqida, husnul maqasadihim, suna da kikkiawar manufa. Dama abinda ke jawo mutun ya bata abu uku ne: qillatul ilmi, qillatul fahmi, su'ul qasadi. Qillatul ilmi, ba ka da ilimi isasshe, ilimin ka dan kankani ne, sai kai amfani da shi ka fadada abinda kake fada fiye da ilimin ka, da haka sai ka shiga cikin abinda yafi karfin ka. Ko qillatul fahmi, kana da ilimin mai yawa amma fahimtar ka kankanuwa ce, fahimtar ka bata kai abinda kake da shi ba. Ko su'ul qasadi, kana da manufa mara kyau. In mutum yana da manufa mara kyau, to sai ta jawo ba zai gane me ake so ba. Da haka suka ce kenan tauhidi shine as-siratul mustaqim, at-tauhid was sunna, kadaita Allah da bauta da kadaita Muhammad sallallahu alaihi wasallama da biyayya, shine ma'anan as-siratul mustaqim. Siratul ladzina an'amta alaihim, aka fassara shi wannan badal mutabik kenan, siratul ladzina an'amta alaihim, tafarkin wadanda kai musu ni'ima. Ni'ima daga Allah take, shine muka ce annabta minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin, minan nabiyina annabawan Allah su suka samu babban ni'ima domin annabi manzo khalil rasul khalil nabi ita ce mafi darajar da Allah yake bawa dan adam annabawa a wata ruwaya 124 ne manzanni 313 kun ga an rage yawa da aka zo kuma khalil sai aka ce guda biyu ne kawai a cikin su daga annabi ibrahim sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama inna allaha ittakhazani khalilan kama ittakhaza ibrahima khalila yace ni ma Allah ya rike ni babban masoyinsa kamar yadda ya maida annabi ibrahim babban masoyinsa da ka manyan masoyan Allah su biyu ne annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan sai aka karawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wata daraja shi kuma ya wuce annabi ibrahim din ita kuma wannan daraja ita daya ce asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda wanda wannan matsayi babu mai shi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa yace wanda yaji kiran sallah yace allahumma rabb hadhihi da'awati tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadin al-wasila wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan ladhi wa'attahu yace halat lahu shafa'ati yawm al-qiyama ko wajaban lahu shafa'ati yawm al-qiyama ceto na ya tabbata ga duk wanda yaji kiran sallah ya karanta wannan addu'a ranar al-qiyama saboda ka roki Allah ya kai manzon Allah wannan matsayi al-maqamul mahmud asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda to da haka wannan shine karshen daraja da Allah subhanahu wataala yayi wa dan adam da haka kenan sai annabta as-siddiq akan bada misali da abubakar siddiq wanda Allah ya azurta shi da wankakkiyar zuciya tsaftatacciyar zuciya gyararriyar zuciya zuciya mai cike da alheri zuciya mai cike da tausayi mai cike da rahama mai cike da jinkai mai cike da san al'umma su gyaru su shiryu sai dana abubakar Allah ya masa wannan ni'ima shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yana bada award yana bada merit yake cewa arhamu ummati bi ummati abubakar wa ashadduhum fi dinillahi umar wa asdaquhum haya'an usman wa aqadahum ali bin abi talib wa afradahum zaid bin sabit wa aqra'uhum likitabillahi ubay bin ka'ab wa a'lamuhum bil halal wal haram mu'az bin jabal ala wa a'lamuhum bil halal wal haram mu'az bin jabal ala wa inna likulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al umma abu ubaydah bin jarrah ngo wannan nadi ne da bayar da mukamai manya manya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mafi tausayin al umma ta ga al umma ta shine sayyiduna abubakar man la yarham la yurham arrahimuna yarhamuhum arrahman khairun nas man yanfa'un nas saboda haka shi yafi kowa cika da tausayi in janaiza ce da shi ake in taimako ne da shi ake bawa da ya gamu da kai ba zai maka rowar sallama ba ba zai maka rowar ya mika hannu ku gaisa ba ba zai maka morowar ya maka fara'a ba ba zai rowar ya baka abinci ko ya baka abin sha ba an tambayi manzo Allah ayyul islamu khair yace antu tu'ima ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif wannan musulunci yafi yace ka ciyar da mai jin yunwa abinci kuma kai wa mutun sallama ko ka san shi ko baka san shi ba in dai musulmi ne assalamu alaikum wallazi nafsu muhammadun biyadihi la tadkhuluna aljanna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum abshu salama bainakum abshu salama assalamu alaikum assalamu alaikum da haka sayyidina abubakar ya samu wannan tuta ya samu wannan girma ya samu wannan matsayi ya samu cewa an bai certificate din gidan aljanna an bashi lasisi na shiga aljanna tun yana da rai sadaka arhamu ummati bi ummati abubakar sannan yace wa shuhada shuhada ana amma fasara biyu amma fasara da mutanen da suka yi shahada a tafarkin Allah ko suka yi shahada wanda gini ya ruso masa ya mutu yayi shahada wanda ruwa ya cinye shi musulmi yayi shahada wanda wuta ta kone shi yayi shahada wanda mace ta haihu wajen haihuwa ta mutu wato tana yunkurin haihuwa naƙuda ta sa ta mutu ita ma ta yi shahada wanda aka kashe shi a tafarkin Allah shi ma yayi shahada yana cikin alamomin cika da imani da aka kawo wajen guda 21 daga ciki akwai wato mutuwa a wannan hali to sannan kuma an ce shuhada malamai saboda su ne shaida akan cewa abinda ake yi daidai ne ko ba daidai bane shi yasa idan abu ya rikice Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. A wannan aya Allah ya kasa mutanen duniya kashi biyu, ismun ya'lamuna, ismun la ya'lamun, wanda suka sani da wanda basu sani ba. Sai Allah ya dora wa kowa wani wajibi sai yayi, wanda ya sani aka wajabta masa ya sanar, wanda bai sani ba aka wajabta masa yayi tambaya. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun, daka wanda bai sani ba wajibinsa yayi me? Yayi tambaya. Wanda ya sani wajibinsa me? Ya sanar. Man su'ila al-ilmin fakatama uljima yawmal qiyama bil jamin nar, wanda duk aka sane shi aka tambaye shi abinda yake shina na gaskiya, ya kiya fada yayi rowa ilimi, za a yi masa linzamin wuta ranar alkiyama. Wanda kuwa bai sani ba, inna ma shifa'ul ayyi su'al, wato maganin jahilci tambaya. In kana tambaya to ka tsira, kai kuma in kana karantarwa ka tsira. Saboda haka Allah ya wajabta wa kowa. To sannan yace was-salihin, da dukkan nagartattun bayi, ba za ka dama nagartacce ba sai ka samu abubuwa guda hudu. Na farko al-aqida al-islamiyya as-sahiha, mutum ya zama yana kan aqida mai kyau ta musulunci, wacce ta hada rukunan musulunci, rukunan imani guda shida. An tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa sharrihi, da rassan waɗannan. Sannan al-ibadat al-islamiyya, kai ibada da hujja da dalili. Duk abinda kake a musulunci kana da hujja, min kitabin aw sunnati aw ijma'in aw qiyasin jali, kana da hujja daga littafin Allah kai tsaye, ko daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko daga ijma'in malamai, ko daga qiyasi wanda yake bayyananne a fili, wanda bai saba kitabu da sunna da ijma'i ba. To sannan kuma na uku al-mu'amalatul islamiyya, sai ka gino akan mu'amala ta musulunci mai kyau. Duk abinda zaka yi mu'amala tsakaninka da mahaifanka, ka ba su haƙƙin su na mahaifa. Mu'amala tsakaninka da matarka, ka ba ta haƙƙinta na matsayinta na matarka, ka ba ta haƙoƙin aure. Shi yasa nan gaba muke tunanin sai mun bude makaranta wacce za mu dinga karantar da ma'aurata yadda ake aure. Idan baka zo kai diploma ko kai wato certificate ba, za mu hana a baka aure, don baka san yadda ake rike matar ba. Ita ma sai ta zo ta yi diploma ko ta yi NCE ko ta yi degree ko ta yi certificate akan haƙƙin miji da haƙƙin gida da haƙƙin aure. Kuma za mu gayyato mata ƙwararru wanda za su koya musu tsafta da kwalliya da girki da abinci, har da ɗaurin ɗankwali, har da yadda ake kallo, yadda ake tsafta. Ku kuma samari, mu gaya muku yadda ake zaman aure, ba fushi, ba fada, ba duka, ba zagi, ba saki, ba mari, ba cin mutunci, ba wulakanci, ba tozartawa, ba wulakantawa, ba gudu a banmace, ba hana ta abinci, ba hana ta sutura, ba hana ta magani. Don ka rike ta tun daga farkonta har ƙarshen rayuwarta. Domin so ake ka auri mace, matakai uku Allah ya faɗa, akwai sakanu, akwai mawaddatu, akwai rahmatu. Kafin ai aure ake neman sakanu, ka samu nutsuwa tsakaninka da ita tukunna ku fahimci juna. In aka yi aure kuma sai a gina shi akan mawaddatu, amma aka kwana biyu aka tsufa daga shekara 20 zuwa sama, jikinta ya fara sanyi, fuskarta ta fara tamoji, to a lokacin fa sai rahama. Kuma rahama ce za ta yi aiki. Idan mutum ba mai tausayi bane, ba mai rahama bane, ba mai jin kai bane, ba mai alheri bane, sai kaga mace ta tsufa yana wulakanta ta. Kuma a lokacin da ta tsufa take buƙatar kulawarka, take buƙatar soyayyarka, take buƙatar tausayinka, take buƙatar kai mata abin da ya kamata. Don haka ba amana bane mutum ya riƙe mace tun tana yarinya, bata san kowa a duniya ba sai shi. Sai ya gama wato abin nan, ya gama tsotseta, ya tsufar da ita, ya ga ta yi tamoji, ya san in ba ya sake ta ba wanda zai je kofar gidansa ya sallama da ita, yace yana so, sai kuma ya wurgar da ita ya dauko wata. To wannan ba daidai ba ne, za a taka ma wannan burki, don ba ta san kowa a duniya ba sai kai. Lokacin da ka zo neman auren ta, wataƙila ku bakwai ne, ka kada shida ka ɗauke, kuma in sai da kaga ba mai buƙatar ta, sai kuma ka wurgar. To wannan abin muna ƙoƙarin a sa shi cikin tsarin ilimi da karantarwa, domin a taka masa burki. Don haka yana daga cikin wato siffar salihi ya zama cewa baya cutar da wani, iyayensa ne, ƴaƴansa ne, matansa ne, abokansa ne, maƙotansa ne, hatta waɗanda ba musulmi ba. Mu yi kyakkyawan zama da su, mu nuna musu musulunci a aikace, har su sha'awar addini, mu yi musu gaskiya, mu yi musu amana, mu cika alƙawari, mu yi kyakkyawan zama da su har su sha'awan mu, su sha'awar addinin mu. Amma in ka je ka cuci wanda ba musulmi ba, ka zalunce shi, ka saba ma alƙawari, ka ci amanar sa, yana jin yunwa baka bashi abinci ba, yana jin kishirwa baka bashi ruwa ba, yana wato makotaka da kai baka taimaka masa ba, to kaga baka yi tallan addinin musulunci gare shi ba. Saboda haka ake son mutum ya zama. Sannan al-akhlaqul islamiyya, ɗabi'o'inka da halayenka su zama irin na musulunci. To wannan shine salaha fil aqida wal ibada wal mu'amala wal akhlaq. To wannan sune an'amta alaihim, wanda Allah ya musu ni'ima, Allah ya sa da mu a ciki. Ghayril maghdubi alaihim, ba ta farkin waɗanda aka yi fushi a kansu ba. Suwaye aka yi fushi a kansu, ma'ana aka yi fushi da su. Ghayril maghdubi alaihim, ba ta farkin waɗanda ka yi fushi da su ba, ko ta farkin waɗanda aka yi fushi da su ba. Domin maghdub maf'ul ne, ba faɗi sunan wanda ya fushi da su ɗin ba, ko mun san Allah ne ya fushi da su. Man la'anahu Allahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil. Daka yahudu ake nufi da wannan aya, kamar yadda annabi ya fassara ta a tafsirin nabawi lil qur'an. Annabi ya fassara al-maghdubi alaihim, muttafaqun alayhi bainal mufassirina, cewa al-maghdubi alaihim ana nufin yahudu. Wala dallin, ba kuma batattu ba, batattu su ne nasara. Kenan wannan aya ta gaya mana tafarki uku ne: siratal lazina an'amta alaihim, siratul maghdubi alaihim, siratul dallin. Sirat uku ne a duniya, hanya uku ce ba ta hudu. Ko dai hanyar allazina an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin, sirat allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina, ko siratul maghdubi alaihim sune yahudu, ko siratul dallin sune nasara. Da haka duk wani tsari na aqida, duk wani tsari na ibada, duk wani tsari na mu'amala, duk wani tsari na zamantakewa baya fita daga ukun nan. Duk tsarin rayuwarka gaba daya, ko dai kai na Allah da manzansa, ko kai na yahudu, ko kai na nasara, babu na uku. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Duk wani da ana haihuwarsa ne musulmi, akan musulunci ake haihuwa kowa. To me yake faruwa? Fa abawahu yuhawidanihi, iyayensa su suke mai da shi ba yahude, au yunassiranihi ko su mai da shi ba nasare, au yumajjisanihi ko su mai da shi ba maguje. Ba yahude shine wanda yayi karatu ba aiki, wato wanda ya take sani. Ba yahude da duk wanda ya take sani, to yana kan tafarkin yahudu. Duk ilimin da Allah ya baka in ka take baka aiki da shi, to ka bi tafarkin yahudu. Dan haka duk wanda Allah ya musu arzikin ilimi, ilimin nan na addini ne ko ilimin nan na zamani ne, wanda za a taimaki al'umma da addini da shi, sai ka karkatar da ilimin, kake cutan mutane da shi. Domin babu wani ilimi, babu wani sabda sunansa cuta. Ko akwai wata jami'a da ake koyar da wani faculty na cuta, kaga babu shi. Duk ilimi ake koyarwa, amma wani sai kaga ya karanta kaza zama macuci, ya karanta kaza zama macuci, ashe ba daga ilimin bane, kin aiki da ilimin ne. Wani ya harka karanta harkar noma, wani harkar siyasa, wani harkar jarida, wani harkar lawyer, wani harkar abin chemistry, wani physics, wani biology, wani kaza, in kaga yayi cuta ba a cikin ilimin bane, shi ya juya ilimin ya zama fatsa, ya zama tarkon cuta. Don haka sai an masa azaba sakamakon an masa ni'ima ta ilimi, amma yayi amfani da ilimin yayi cuta. To ina ga wanda ya san Qur'ani da sunna ya take. Da haka malamai ma ba akwai ɗan wuta, malami ma yana shiga wuta in ya take ilimin bai aiki da shi ba, shi ma sai a saka shi a wuta, a zazzage karatun a saka shi a wuta. Akwai wutar da aka tanada wa malaman da suka ki aiki da ilimin da Allah ya basu, inda ake musu azaba, ɗan wuta ma sha'awa suke su ga azabar. Kowa fa ana masa azaba a wuta, yana ji da kansa, yana ta kansa, amma aka daure malami, aka fasa cikinsa, aka kamo hanjinsa, aka maida shi sarka, aka yi mata turke a tsakiyar wuta, aka daure shi da hanjin yana zagayawa kamar yadda jaki yake zagaya injin wato abin nan da ake yin mazarƙwaila da shi. To ƴan wutan ma sai su tattaru suna kallon irin azabar da ake wannan malami. Ce gafata malam, ba kuke mana wa'azi kaza da kyau ba, kaza ba kyau, ce kwarai. Muna muku wa'azi kaza da kyau amma mu ba mai. Muna muku wa'azi kaza babu kyau amma kuma muna yi. To shine ƴan wuta za su tambayi malamin da ya shiga wuta. Da haka kai ma malam da Allah ya baka ilimi, in baka yi aiki da shi ba, to ka bi tafarkin Yahudu. Dalil batatu kuma su ne waɗanda suke ibada da jahilci. Mutum ya yi ta bauta amma ba ilimi, ga shi da sanya bauta wa Allah amma ba haka aka ce a yi ba, ganin damarsa ne, son zuciyarsa ne ko na wani, haka kawai soki burutsu sai a mai da shi addini, kawai sai a ɗauki al'ada a mai da ita addini, sai a ɗauki wato abubuwan da suke canfi da al'adu a mai da su addini. A dinga bauta wa Allah da wannan shirman da shirɓicin da shiriritar, to wannan duka tafarki ne na nasara. Dan nasara komai su mai da shi addini, kaɗe-kaɗe ya zama addini, raye-raye ya zama addini, ife-ife ya zama addini, waƙe-waƙe ya zama addini, komai ya zo sabo sai a shigar da shi addini. Kuma ma har rijista ake wa sababbin abubuwa a shigar da su cikin addini. Kun ga wannan ba addinin Allah ba ne, bauta ne da jahilci. Da haka Sayyidina Ali, Allah ya ƙara masa yarda, yake cewa mutum biyu su ne fitina a cikin addini, jahilin da ke bauta ba ilimi da malamin da yake da ilimi ya ƙi bauta wa Allah. Mai sanin da ya take sani da mai ibadar da ba sani, waɗannan biyun ɓarna ne a cikin addini. Domin kai da ka sani ba ka yi aiki ba, kai kuma kana ta aiki ba ka san yadda za a yi aikin ba. Kaga dama a ce kai ka sani ka yi aiki, kai kuma ka yi aiki bayan ka sani. Don ba a aiki kafin a sani, dole sai an san abu ake aikatawa. Wala yahillu lahu an yafa'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi, baya halatta mutum ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin sa. Su kuma maguzawa, dama su ba karatu ba aiki, shi yasa ba ma kawo su anan ba, saboda su ba karatun ba aiki. Abin da yafi wato matsala shine kai karatu ka ki aiki, ko ka dinga aiki ba tare da karatu ba. Wanda zaka ga yanzu babban matsalar mu musulmi shine bin tafarkin Yahudu da Nasara. A cikin addinin mu abubuwa da yawa na Yahudu da Nasara sun shiga. A cikin ibadar mu abubuwa da yawa na Yahudu da Nasara sun shiga. A cikin mu'amalar mu da yawa Yahudanci da Nasaranci ya shiga. A cikin akhlaq da halayyar mu da yawa Yahudanci da Nasara ya shiga. Me yasa Allah yake cewa mu roƙe shi ya raba mu da tafarkin Yahudu? Yahudu su suka fare wa Allah rashin kunya, komai sun faɗa. Allah ya ba mu misalai da yawa, amma ka ɗauki misali guda goma cikin Alƙur'ani ya ishe ka misali. Tsakaninsu da Annabi Musa, lokacin da aka umarce su cewa, ko aka dinga saukan musu da dafaffen tsuntsaye da kaɓaki daga sama, me suka ce? Lan nasbira ala ta'amin wahid, kai mun gaji da cin abinci kala ɗaya. Fada'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqaliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Nabiyu da Annabi Musa aka ce ya zabo mutum 70 daga cikin su, zaban annabi fa, annabi ya zabo mutum 70 daga cikin su. Da ya zabo 70 din, waqtara Musa min qaumi 70 rajulan li miqatina, annabi ne fa ya zabe su, wai ma masu hankalin fa kenan. Sai da aka zaba aka tace, kuma annabi ne yayi zaban, ba wai zaban dimokuraɗiyya ne ko zaban ƙetin ƙice ko sakko wace ce ba, a'a zaban Annabi Musa ne. Amma da aka zo suka ji maganar Allah, sai suka ce ya Musa hatta narallaha jaharatan, ha, lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan. Mu kai magana Allah bata ishe mu ba, sai mun ga Allahn kurukuru, wai fa masu hankalin kenan zaɓo su aka yi, ma suka ce wai sai sun ga Allah kurukuru. Fa akhadharkum sa'iqatu wa antum tanzurun, Allah ya ce kawai sai ne musu tsawa duk 70 din suka mutu. To Annabi Musa ya ga sai da ya zabe dan gidan wancan da dan gidan wancan, kuma ce sun mutu, ya koma ya ce wa mutane me, sai roki Allah ya ce Allah ka raya su, kan koma a ce ina suke, a ji a ta rigima. Shine summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, Allah ya ce sai na ce duk ku tashi ku 70 din da kuka mutu. ku dawo da ranku domin ku koma gida. Ka duba wannan abin da suka yi. Sannan da Annabi Musa ya haye dufana da su, sai suka ga ana bauta wa dan maraki, suka ce ya Musa ji Allahna ilahan kama lahum aliha. Annabi Musa ka sa mana abin bauta yadda muka ga waɗannan suna da abin bauta. Kun ji uku, suka ce lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara, ba mai shiga aljanna sai ba yahudi ko ba nasara. Wai aljannan ma sun riga sun yanke hukuncin mai shiga. Yahudi suka ce su kadai za su shiga, nasara suka ce su kadai za su shiga, ko ta su ce Allahu alamu. Suka zo suka ce na biyar, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda, mun yadda mun wa Allah laifi zai samu a wuta amma ƴan kwanaki za mu fito. Haji ma wai wutan ma za su shiga amma za su fito, da yake ta su ce. Sannan na shida, suka zo suka ce abin da suka ce a nan Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, ku tafi kai da Allah ku yaki, mu muna nan ba za mu yakin ba. Suka zo suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, Allah talaka ne, mu ne masu arziki. Suka zo suka ce yadullahi maghlula, Allah ya ce ghullat aidihim wa nu'inu bima qalu. Suka zo suka ce nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu, suka ce su ne ƴaƴan Allah kuma su ne masoyan Allah. Duk waɗannan laifuffuka da suka dinga yi, waɗanda muka bada misalin goma daga ciki, wa yaqtuluna annabiyina, suka dinga kashe annabawa, wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas, sun kashe annabawa, sun kashe manyan malamai da manyan masana. To shi yasa ba a so ka bi tafarkinsu, don ƙarna ce gaba ɗaya a ciki. Duk lalacewa daga tafarkin Yahudi yake. Shi yasa shekaran jiya da muka yi lacca a kan ya za a yi matasanmu su daina taɓarɓarewa suna lalacewa, na ce ai asalin lalacewa abu biyar ne. Duk wanda ya ga a rayuwarsa ya samu biyar ɗin nan, to ya lalace. Abu na farko, in ba ka sallah, za ku ga alamar lalacewar matashi ba a ganinsa a masallaci ana kamsu salawati da shi. Duk wanda baya zuwa sallah, to lalacewa ta zama lazimi a kansa. Shi yasa Annabi ya ce a fara sallah tun shekara bakwai, kuma a ci gaba da yinta har shekara goma. In an ga mutum baya sallah, a yi masa fada, a matsa masa sai ya yi sallah, saboda mahimmancin sallah wajen gyara tarbiyyar mutum. Aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaq wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha inna salata tanha anil fashai wal munkar wa la zikrullahi akbar. To zaka ga da alaman matashi ya fara lalacewa sai ga yana gudun masallaci. Na biyu, rashin zuwa makaranta. Da mutum kaga ya daina zuwa majalisi da ake koyar da Qur'ani ko hadisi ko fiqhu ko kaza, to alama ce ta lalacewa, rashin zuwa makaranta. Sannan na uku, rashin sana'a. In kaga mutum baya zuwa sana'a, to lalle akwai matsala. Domin in baka da sana'a, baka da source din da zaka dinga samun kuɗi. Kaga sata da fashi da ƙwace da sauransu sai su shigo a bakace rashin sana'a. Sannan na hudu, saba wa iyaye. Duk mutumin da iyayensa suke tur da shi tun yana ƙarami, to ya gama lalacewa. Amma in dai babanka baka sa ta kuka, babanka baka sa shi kuka, baka sa su bakin ciki, kullum babanka yana ma addu'a, kullum babanka tana ma addu'a, to ba za ka taɓe ba. Kuma ku duba duk lalatattun yara, abinda suke fara shi ne su saɓa wa iyayensu. Don haka tsinuwar uba da tsinuwar uwa da fushin uba da fushin uwa da tir da Allah wadai na uwa da uba, su suke fara bin mutum sai ya lalace. Don haka sannan kuma kaga baya son shiga cikin mutanen kirki, baya zama cikin mutanen kirki. Idan waɗannan biyar suka faru akan matashi, to ya gama lalacewa. Sai biyar su maye gurbi. Biyar inda za su maye gurbi, na farko shine shaye-shaye. Sai a fara da sigari. Daga sigari sai a tsallaka wiwi, sai tramol, sai wane ne ɗayan kodin, sai me, sai kaza, sai kaza, sai a tafi manya-manyan. Sai kenan har a kai mutum yana shan koken. To kaga ƙwaƙwalwa ta lalace. Wanda ƙwaƙwalwarsa ta lalace ya daina lissafi, ba frequency din ya kauce, da haka zai iya kashe wani, zai iya kashe kansa, zai iya kashe babansa, zai iya kashe babarsa. Yanzu wanda aka samu ya kashe babansa da babarsa da ƴan uwansa, da aka bincika daga shaye-shaye ne. Wanda isaru babarsa, wanda ya make babarsa da kokara, da aka bincika shaye-shaye ne, da aka daga nan jagaliya take shigowa, daga nan ƴan kalara suke shigowa, daga nan ƴan wato daba, ƴan sara suka, ƴan tiramol, ƴan kodin, ƴan banalin, ƴan kashin kadangare, ƴan doyin masai, daga nan ƴan sholisho suke shigowa. To kaga daga waɗannan abubuwan suke tabewa, daga nan sai a fara kashe-kashe da sare-sare, sai kalle-kalle, sai sauran abubuwa, sai kaga ko matashi an yi asararsa. Wanda yake fara asara shine shi kan kansa yayi asara kansa, iyayensa da suka haife shi sun yi asara, al'umma sun yi asara, gwamnati ta yi asara, addini ya yi asara, sai kaga ana neman kai da shi. Akwai wata uwa da ta yi waya ta ce dan Allah a zo a ɗauke ɗanta, ba ta sansa, ba ta ƙaunarsa, ba ta son ganinsa, tir da shi. Allah tsire mata, zage shi ta yi komai, ta nemi mutane su zo su ɗauke mata shi, saboda yana barazana, in ya shawo ƙwaya babarsa yake fara yi wa barazana, zai kashe ta. To kaga taɓewa da asara ta zo saboda rashin kula da rashin tarbiyya, kuma duk ta faru ne daga watsi da addini. Da an yi watsi da addini sai mummuna ɗabi'a ta maye gurbi, to shine sai ga mutum ya lalace. Shi kuma tafarkin nasara yakan fara ne daga wato san addini ba ilimi. Kana san addinin amma baka zuwa ana koya ma, da ka da abin da ka tsinta akan hanya, ko ka kwasa akan hanya, ko kaga ana yi sai ka ɗauka a matsayin addini. Wani sai ya mayar da zagin sahabbai shine addini, wani ya zo ya ce wani malami ne Allah ya ce shine addini, wani ya ce Qur'ani kaɗai za a aiki da shi banda hadisai shine addini, wani ya ce kashe mutane da tada mamamai shine addini. Kaga daga nan an kauce tafarkin daidai, saboda haka sai matsaloli su zo, sai kaga kwakwalwar mutum tana suranta abinda ba shine daidai ba, kuma yana mai da shi daidai a matsayin addini. To daga nan sai kaga bala'i ya hauka matashi. Kun ga ashe kenan tafarkin Yahudi da Nasara, da muke roƙon Allah ya tsare mu, mu sauka kan mu sauka daga tafarki madaidaici, ya tsare mu da tafarkin Yahudi da Nasara a aqidanmu da ibadanmu da mu'amalanmu da akhlaqinmu. Wato wannan muhimmin al'amari ne dangane ga abin da ya shafi tarbiyyar matasa da kuma tarbiyyar al'umma baki daya. Wala dalin ita ba batattu ba, wato batattu sune wanda suka bace a cikin aiki, suka bace a cikin ilimi, su kuma waɗanda suka bace a cikin ilimi, wato suka bace a cikin aiki, suna da ilimi ba sa aiki, wannan suna aiki ba ilimi. Kaga fushi da bata ya hadu. Dama kuma fushi, ana fushi da mutumin da ya sani ya take, wanda ko bai sani ba dama batacce ne gaba daya. Kenan duka musifa tana cikin gadabu da dalal. Shi yasa zaka ga a cikin Alkur'ani da yawa Allah in ya faɗi waɗanda suka bata masa sai ce waba'u bi ghadabin min Allah, waba'u bi ghadabin ala ghadabin man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi. Al-ghadab fushi, Allah ya fushi da su, Allah baya son su, da haka ba zai nuna musu hanya da tafi dacewa su bi domin su tsira ba. Don haka a takaice wannan wato aya ta bayyana mana tafarki guda uku, tafarkin annabi da sauran annabawa da sahabbai da sauran mutanen kirki a aqidarsu da ibadarsu da mu'amalarsu da halayensu. Allah ya dora mu akan wannan tafarkin. Tafarki na Yahudawa wanda aka sani aka take, wa laqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamina. Allah ya ba su karatu, amma ya alamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sun san duniya amma ba ruwansu da lahira. Dalin kuma batattu waɗanda ba su san ma abin da suke yi ba a cikin addini, face shirme da shirɓici da shiririta da sauransu. Da haka Allah ya tsare mu daga waɗannan tafarkai guda biyu, ya ɗora mu akan wancan tafarki na farko, shine tafarkin waɗanda Allah ya musu ni'ima. To nan za mu tsaya, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Tambayoyi: ni ne nake buƙatar aure sosai, sai na buƙaci iyaye na su min aure. Wace sai sun maka aure? Sai suka ƙi, sai na gagara daurewa, na fada zina, subhanallahi, daga baya na tuba. To me hukuncin iyaye na da ni a wurin Allah? Mace ce? Ni ce, ni ne ya ce. Mace shine ni ce. Ni ne? Ok, ashe, to. Mace ce kenan. Ni ce nake buƙatar aure sosai, sai na buƙaci iyaye na su min aure, sai suka ki, sai na gagara daurewa na fada zina, daga baya na tuba, to me hukuncin iyaye na da ni a wurin Allah? To abin da ya kamata iyayenki su yi miki aure idan kin isa aure, kin samu mijin da ya dace. Kuma daga cikin dalilin da yasa iyaye suke kasa yi ma ƴaƴansu aure al'adu. Yanzu akwai wanda ya ce min sau goma yana sawa ƴarsa rana ana ɗagawa, har shi wanda yake neman auren ya ce a damar da kayansa. Kun san abin da yasa ake ɗagawar? Saboda a al'adarmu an ɗora wa uba shi zai maka gadon da za ka kwanta da ƴarsa, shi zai maka katifa da fulan da za ku sa ku ta da kai, shi zai maka zanin gado, shi zai kama buta da cokali mai tsinke da cokali mai yatsu da ludayin da za ka sha fura da moɗar da za ka sha ruwa da rushen da za a girka ma ruwa da kwandon da za a sa sabulu da sabulin da sosan, duk uban yarinya aka ɗorawa. To wannan yasa aƙalla fa mutum zai aurar da ƴansa yanzu yana buƙatar aƙalla yana buƙatar 500,000 zuwa sama, aƙalla fa kenan. To yanzu a halin da ake ciki, mutum yana da ƴaƴa huɗu sun isa aure, wataƙila a gidan haya yake, sana'ar jarinsa bai fi 20,000 ba, ka gaya min yadda zai samo 500,000 yawa ƴarsa aure? Wasu ma bashi suke ɗauka fa, bashi yake ɗauka uban, yana biya kaɗan-kaɗan, wani sai shekara 5 bai gama biyan bashin auren ƴarsa ta farko ba. In ka shigo ka ce kana son ta biyu fa, sai kaga ana ta maka hanya-hanya, ba komai bane waɗannan al'adu ne. To muna ƙoƙarin juya tunanin al'umma ya zama kai miji kai ya kamata kai waɗannan abubuwan. To shi ma akwai matsala, domin a ƙasashen da miji ne yake kayan ɗaki, kamar ƙasar Saudiya da sauransu da Sudan da irinsu, akwai wanda ya ce min akwai auren da ya ga an shekara 3 amarya bata tare ba, an ɗaura saboda mijin bai haɗa kayan walima ba, bai haɗa kayan shuƙa mafurusha fakhira da zai yi wa matar ba. To kaga me ya kamata mu sassauta kayayyakin? Abinda Allah ya haure wa mutum kawai ya baya a ɗaura musu aure. In ya zo ma ya zama dole za a yi kayan a yi daga baya, tunda kayan nan ba Allah ne ya ce sai an yi su ba, ba annabi ne ya ce sai an yi su ba, ba wani malami ne ya tilasta sai an yi su ba. In ma Allah ya ce a yi, annabi ya ce a yi, malamai sun ce a yi, sun ce famanu tsurra. In mutum yana da abinci ma za ka mutu aka ce ka ci mushe, in za ka mutu famanu tsurra ghaira bagin wala adin fala isma alaihi, kuma an ce babu ruwa a yi taimama. So da aka tunda babu kayan a yi wani abu mana, a daki ƙasa a tare haka, tunda babu ruwa a yi taimama a tare. To su mutanenmu in ba ruwa ba sa taimama, za da ka ayi auren taimama, a kawo abin da ya sawwaka a tare. To wannan yana cikin abin da yake sa iyaye su kasa auren da ƴaƴansu, saboda waɗannan hidindimu wanda al'ada ce kawai ta kawo. To da haka kenan, anan ba za mu ɗora iyayenki laifi ba, tunda ba mu san dalili ba, ba mu san dalilin da yasa suka kasa auren da ke ba. Sai ko ba za mu ɗora miki mu ce me yasa kika kasa haƙuri har kika je kika yi zina ba, laifi ne babba. Ko iyayenki bisa auren da ke baya, akwai hanyoyi da dama da za ki ci gaba da tsare mutuncinki har Allah ya fito miki da miji. So da haka kin yi zina, kin aikata laifi, sai ki nadama, ki istighfari, ki tuba, ki alƙawarin ba za ki sake kuwa. Ko muna fatan Allah ya kawo miki mafita kyakkyawa. Wanda yake da mata uku sun yi rabon kwana a tsakaninsu kwana biyu, sai ya yi tafiya bayan ya yi kwana ɗaya a wajen ɗaya. To idan ya dawo yaya zai? Adadin asibitin da ake so na gwamnati, ba na private ba wanda mutum zai iya zuwa ya biya kuɗi a rubuta masa, a na gwamnati, wanda kuma si likitan da ya gwajin sai ya sa hannu cewa shi ya yi gwajin nan, yadda in aka samu matsala shi za a je a kamo, a tabbatar an yi an samu rahoto cikakke akan lafiyar miji da lafiyar mata kafin a ɗaura aure. Wannan yana da mahimmancin gaske a cikin rayuwar wato ma'aurata. Allah ya sa mu dace. A ranar 4 ga watan Ramadan, wata baiwa Allah ta aiko da kuɗi 100,000, haka ne? Ta ce a sa a asusun marayu, kaga mata da ajiya, a sa a asusun marayu fi sabilillahi, Allah ya saka mata da mafi alkhairi. Kuɗi 500 daga wata ‘yar uwa a sa a asusun marayu, ita ma a yi mata addu’a. Ga kuma wasu kuɗi 100,000 zakka daga Alhaji Sa’adu Ali mai Silifa, Allah ya saka masa da alheri shi ma. Ga kuɗi 15,000 daga wani bawan Allah a sa asusun marayu fi sabilillah, Allah ya saka masa shi ma da wasu kudin 12,000 daga wata bayarwar Allah tace a sa asusun marayu ai mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alheri ga wasu kudi 10,000 daga Aishatu Muhammad Hassan tace a sa asusun marayu fi sabilillah Allah ya saka mata ita ma da alheri ga wasu kudi 200 daga wani dan uwa ayiwa hajiyarsa addu'a Allah tana kwanciya a asibiti Allah ya bata lafiya to hajiya ta sa iri bici uwa ko mata sannan ko kowace ce Allah